واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنشاه دقوتا ربيع الثاني هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنا دشكرة دبودة دري هدودة 30 دقيقة daidai da 29 ga watan uku shekara ta 2010 hadisi na bakwai na littafin arba'un hadis littafin al-imam an-nawawi Allah ya ji kansa hadisin abu ruqayya tamim bin aws al-dari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala an-nabiy yace ya ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa addinun nasiha addini nasiha ce kunna liman sai muka tambaye shi nasiha gawa kada sai yace lillahi nasiha ga Allah wa li kitabihi nasiha ga littafin Allah wa li rasulihi nasiha ga manzon Allah a wata riwaya wali rusulihi nasiha ga manzannin Allah wali a'immatil muslimin nasiha ga shugabannin musulmai wa ammatihim da kuma baki daya al'umma musulmai hadisin riwaya ta al-imamu muslim hadisi na 55 mun gabatar da matsaloli guda hudu matsala ta biyar ita ce ta kunshi ladubban nasiha guda bakwai muhimmai wato nasiha tana da ladubba guda bakwai a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana da kyau mu sani cewa nasiha tana da ladubba idan aka ce ladubba yanda ake gabatar da ita waɗannan ladubba guda bakwai kuma dukkan su muhimmai ne sai dai abin takaici mutane suna sakaci game da waɗannan ladubba na nasiha Allah shi sa mu gane ladabi na farko mun fara bayani a kansa a wancan mako an yakuna al-amru al-mansuhi bihi qad ittafaqa ahlul ilmi ala talabi fi'lihi aw tarki kafin ka gabatar da nasiha ga wani dan uwa musulmi ka tabbata abinda zaka yi masa nasiha akai abu ne wanda fahimtar malaman sunna ta daidaito akan cewa yana da kyau a yi shi ko kuwa fahimtar su ta daidaito akan cewa abin yana da kyau a bar shi in dai zaka gabatar da nasiha ladabi na farko shine ka tabbata wannan abin da zaka yi nasiha ga dan uwa akai abu ne wanda shari'a ta ce a yi yana da kyau ittifaqa fahimtar malamai ta zo daidai ba a samu sabani a tsakanin su ba koko abinda zaka ce wane ka daina aikatawa idan zaka yi ma wani dan uwa musulmi nasiha ya daina aikata wani abu to ka tabbata wannan abinda zaka yi umarni gare shi ya bar aikatawa abu ne wanda fahimtar malaman sunna ta daidaito akan cewa abu ne mara kyau babu sabani a kansa wala yakunu amran khilafiyyan kada a samu nasihar da zaka yi ma dan uwa musulmi nasiha ce akan mas'alar da malaman sunna fahimta su ta saba akai kuskure ne akan haka in ka duba hilyatul awliya littafin Abu Nu'aym mujallad na 6 shafi na 368 ya bada labarin Sufyan ats-Tsauri Allah ya ji kansa Sufyan ats-Tsauri yake cewa idza ra'aita ar-rajula ya'malu bil ilmi alladhi ikhtulifa fihi wa anta tara ghayrahu fala tanhafu idan kaga wani mutum yana aikata wani abu wanda malaman sunna fahimta su ta saba akan hukuncin sa wasu suna cewa yin wannan abin daidai ne, wasu suna cewa bai kamata a yi shi ba, matukar akwai sabanin fahimta a kai. Sai kaga wani mutum yana aiki da fahimta guda, kai kuma wannan fahimtar bata dace da taka ba. Sufyanu Thawri yake cewa fala tanhahu, karka hana wannan dan uwa, karka ce masa ya daina aikata wannan abin. Me yasa? Saboda yana aiki ne da fahimtar wani malami daga cikin malaman sunna magabata. Babu kyau ka hana mutum aikata wani abu wanda an samu sabanin fahimta a kansa. Har ma yana cewa مختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به. دوة مسألة دا أكسا مصابان فهمتا تاكان ما لمن فقه ني بازن هنا وندن قوى مسلمي يأي أيكي دوة فهمتا قدابا. فدوب الفقيه والمتفقه مجلل نبي شافي نسيتين دا تارا. سفيان الثوري باشي كريني ما لمن دي فدوة نم غنر با أقوي الإمام أحمد بن حنبل الله يجي كنسا. Ka duba al'adabu shar'iyya mujallad na farko shafi na 186. Al-Imam Ahmad bin Hanbal daga cikin manyan malamai da aka yi a tarihin musulunci, wanda har ma yana da mazhabarsa tashi ta kansa, mazhabar da ake kira mazhabar Hanbaliyya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yace la yanbaghi lil faqih an yuhammila an-nasa ala madhhabin wa la yushaddida alayhi. Ba daidai bane ga wanda ke karantar da fiqh ya dora mutane akan wata mazhaba ala kurhin, yace tilas sai sun yi aiki da fahimtar wani malami. Ba daidai bane a samu ka tsananta wa mutane akan riko da fahimtar wani malami. Na'am, malamai sun ce akwai ka'ida guda da ake warewa idan aka samu malamai fahimtar su ta saba akan wata mas'ala. Ba daidai bane ka tilasta mutane su yi aiki da wata fahimta sai dai idan an samu wata ka'ida guda. Wannan ka'idar Al-Qadi Abu Ya'la Al-Hanbali ya faɗa, yana dai cikin Al-Adabu Shar'iyya mujallad na farko shafi na 186. Yace yusfakna min hadhihi al-qa'ida halatan zakarha al-qadi وهي ما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعه الى محذور متفق عليه. Ya kasance malamai fahimtar su ta saba akan hukuncin wata mas'ala, sai ya zamanto sabanin da aka yi din shi wannan dan uwa musulmi kaga yayi riko da wata fahimtar da take da raunin hujja, hujjar ta yana da rauni. Allah ya sa mun gane an samu sabani tsakanin malaman sunna akan hukuncin wata mas'ala, sai wannan mas'ala ta zamanto babu shakka fahimta guda ta fi ƙarfin hujja, fahimta guda hujjar ta ba ta da ƙarfi. Sai kaga dan uwa yana riko da wannan fahimta wadda hujjar ta ba shi da ƙarfi. Malamai suka ce wannan yana da kyau ka gabatar da nasiha gare shi, ka ce masa ya kai dan uwa, wannan sunna da kai riko da ita, koko wannan aiki da kake yi hujjar ta ba shi da ƙarfi a karantarwan Annabi Muhammad. Don haka ni ana wa gani da za ka dawo ga ɗaya fahimtar da shi ya fi dacewa. Idan ya nemi dalili sai ka gabatar da hujjojinka masu ƙarfi, sannan ka kawo nashi hujjoji ka nuna rauninsu. Wato idan ka samu mutum yana riko da wata fahimta da take da raunin hujja, babu shakka wajibi ne gare ka ka gabatar da nasiha gare shi. Amma idan aka samu mutum yana riko da wata fahimtar da aka samu kace nace a tsakanin malamai, kuma an kasa gane fahimtar da ta firin jayi, a irin wannan hali babu kyau ka tilasta wani ko ma ka gabatar da nasiha gare shi wai dan ya bar aiki da wannan fahimta, sai dai don ka tallata naka fahimtar gare shi. Allah ya sa mu gane tallata fahimtar ka kake yi gare shi in ya ga dama ya karba, in ya ga dama ya bari. Zan ba ku misali akan matsaloli guda biyu waɗanda aka samu sabani a tsakanin malaman sunna, kuma wallahi yana da wuya ka gane fahimtar da tafi ƙarfin hujja, saboda kowace fahimta tana da hujja mai ƙarfin gaske.
idan malami ya ware ka ya karanta maka hujjojin shi sai ka jika da su. Ga kuma wanda ke riko da ɗaya fahimta zai kira ka ya nuna maka nasa hujjojin sai ka ji nan ma ka gama. Matsala ta farko ita ce matsalar dukhulul fa'idil masjid. Mace mai haila shin za ta iya shiga masallaci ta zauna? Kaga wannan matsala akwai kuskure da ɗalibai suke yi da kuma malamai da dama, akan samu kace nace har ma a samu ɓacin juna akan waɗannan matsaloli. Alhali kuwa matsala ta mace mai haila ta shiga masallaci matsala ce khilafiyya wadda take da wuyan ka nuna rinjaye, yana da wahalar gaske. Na'am, babu shakka jumhurul fuqaha min adhhabil masahib madhahib al arba'a ala annahu la yajuzu lil ha'ib an tamkutha fil masjid. Akasarin malaman fiqh babu shakka da zaka duba littafan fiqh kama daga mazhaba ta al imam malik zuwa ga mazhabar al imam shafi'i, mazhaba ta al imam abu hanifa da mazhabar al imam ahmad bin hanbal, mazhabobin nan guda hudu akasarin malamai a tsawon tarihi suna cewa babu kyau mace mai haila ta shiga masallaci. Amma ka lura addinin musulunci addini ne da ke ginuwa akan hujja. Wal hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Dan haka komai yawan jama'a da suka yi riko da wata fahimta ba yawan su ake dubawa ba, ƙarfin hujjar su ake dubawa. Akasarin malamai suna cewa babu kyau mace mai haila ta shiga masallaci. Ka duba al-insaf mujallad na farko shafi na 347, al-mabsut mujallad na uku shafi na 153, hashiyatu dasuqi littafin mazhabar al-imam malik Allah ya masa rahama mujallad na farko shafi na 173, al-majmu'u littafin al-imam an-nawawi mujallad na biyu shafi na 388, al-mughni littafin ibn qudama mujallad na farko shafi na 195, al-sharh al-mumti' littafin Muhammad ibn Salih al-Utsaimin Allah ya ji kansa mujallad na farko shafi na 267, haka nan littafin sa da yayi fatawa tahara mujallad na biyu shafi na 773, sannan da fatawa latinati da'ima mujallad na shida shafi na 272. Suna cewa malamai da dama babu kyau mace mai haila ta shiga masallaci. Mada za ka ɗauko hujjojin waɗanda suke ganin halal ne mace mai haila ta shiga masallaci, ka gwada da waɗancan hujjojin nasu, wallahi sai ka kiɗi ne ka kasa gane shin wace fahimta ce ta firin jaye. Saboda kowace fahimta tana da hujjojin ta yadda ta yi riko da shi. To idan mutum ya ɗauki wata fahimta guda cikin waɗannan fahimtoci guda biyu ba daidai bane don ya ga wani ya saba ma nashi fahimtar ya tsananta gare shi. Me ya dalili? Saboda wancan yana dogaro da wata hujja, kai ma kana dogaro da wata hujja, kuma da za a yi gogayya tsakanin hujjojin yana da wuya ka cire jaye, yana da wuya. Ka duba sahihu fiqh sunna yadda malamin ya yi magana a farkon littafin sa kitabul usul, ya kawo hujjoji da dama na waɗanda suke cewa babu kyau mace mai haila ta shiga masallaci, ya kawo hujjojin waɗanda suke ganin halal ne mace mai haila ta shiga masallaci. A ƙarshen al'amarin ya ce har yanzu dai ni istikhara nake ina neman zaɓin Allah saboda na kasa ganewa. Amma idan aka samu ruɗaɗɗen ɗalibi sai ya tattara hujjoji na fahimta guda ya rubuta a warka, ya tsaya ka'in da na'in yana batanci daga wasu mutane da suka yi riko da wata fahimta ta daban, wannan wallahi ya saba ma ladabi na nasiha a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malamai da dama suna cewa halal ne mace ta shiga masallaci ko da tana haila. Wasu suna ganin babu laifi don ta yi alwala sai ta shiga, koko ta yi taimama inda adamin ma'i li ghairi darura. Ka duba al-mughni mujallad na farko shafi na 202, akwai wani littafi da ake kiransa al-fathur rabbani bi mufradat ibn hanbal al-shaybani mujallad na farko shafi na 91, kuma wannan shine zabin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah jawabu lubsil junubi fil masjid bil wudu, ba ma ne haila ba ko da mutum ne janaba ta same shi, idan akwai bukatar ya shiga masallaci, yana da bukatar ya shiga masallaci babu mamaki saboda sauraron wa'azi. Malamai suka ce yana iya alwala ya shiga masallacin nan ya zauna. Ka duba al-Istiyara shafi na 17. Don haka irin wannan matsala wanda aka samu sabani mai tsanani, idan muka ce sabani mai tsanani muna nufin sabanin da an kasarin jayar da fahimta guda akan sai fahimta. Na'am, in kai riko da wannan fahimta kana iya cewa ita ce mafi rinjaye. Amma da wancan zai tsaya ya karanta maka nasa hujja daga farko har zuwa ƙarshe, babu mamaki ka samu shakka a zuciyarka hatta akan fahimtar da kai din ma kai riko da shi. To a irin waɗannan matsaloli babu kyau don kai riko da matsala guda ka tsananta ga wani wanda ya riko da wata fahimta ta daban. Abin nufi, idan ka ga wasu suna karantar da mata a cikin masallaci, matan nan ku akan samu masu haila, kar ka tsawata musu. Me yasa? Saboda suna dogaro da wata fahimta ce da wasu hujjoji ba da ka suke yi ba. Kai kuma idan kana yin hakan ba daidai bane ka nuna wanda ke kyamar hakan ya saba ma sunna, saboda shi ma yana riko da nasa hujja. Allah ya sa mu gane. Fahimta ta biyu, koko matsala ta biyu wacce kusan yana da wuya ka rinjayar da hujja da tafi ƙarfi a tsakanin fahimta biyu, ita ce matsalar mace mai haila za ta iya ɗaukar Alƙur'ani ta karanta. Idan mace tana cikin jinin haila, shin tana iya ɗaukar Alƙur'ani ta karanta? Kaga wannan matsala tana iya ɗauka tana da sauƙi, saboda ka saba ji ana cewa ba kyau, saboda littafan da ka karanta littafai ne na Malikiya. Tun daga ƙasa ana nuna babu kyau mace mai haila ta karanta Alƙur'ani, sai aka ce illal juz'a, ko sai dai tana iya ɗaukan juz'i. Kamar misali sabbi zuwa nafi, tana iya ɗauka ta karanta. Sai mu tambaye ka, me ya bambanta darajar juz'i da kuma darajar al-mus'haf? Idan mace za ta iya ɗaukan juz'i, me ya bambancin ɗaukan juz'i ɗin nan da ɗaukan Alƙur'anin baki ɗayansa? Babu bambanci tsakanin wanda ya daraja aya ɗaya da wanda ya daraja ayoyin Alƙur'ani baki ɗaya, domin dukkansu ayoyi ne daga Allah. Ko dai ka nuna babu kyau gaba ɗaya, ko ko ka nuna yana da kyau gaba ɗaya. Wannan wata matsala ce wadda take buƙatar wato bayani mai tsawo. Amma a taƙaice, hukuncin mace mai haila ta ɗauki Alƙur'ani ta karanta hukunci ne babu shakka wanda an samu saɓanin fahimta a tsakanin malaman sunna ƙwarai tun daga na farko har zuwa yanzu. Wasu suna cewa babu kyau, waɗanda suke cewa babu kyau ku sune jumhurun ulama, mafi yawan malamai. Hum ala hurmati qira'ati al-ha'id lil-Qur'an hala haidi hatta tafur, idan dai mace tana cikin jinin haila babu kyau ta karanta Alƙur'ani sai lokacin da tayi tsarki. Amma malamai da dama suna ganin halal, kuma daga cikin waɗanda suke ganin halal ne mace ta karanta Alƙur'ani ko da tana cikin haila, wallahi hadda al-Imam Malik, Allah ya ji kansa. Amma yau da gobe mazhabarsa almajiransa fahimta tana reshi, har dai aka samu waɗanda suke ganin ma babu kyau. Shi yasa kaga an samu saɓani, wasu na cewa tana iya karanta juz'i, wasu na cewa tana iya karanta Alƙur'anin baki ɗayansa. Al-Imam Malik yana da fahimtar halal ne mace mai haila ta ɗauki Alƙur'ani ta karanta. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yana da wannan fahimta. Wannan ita ce fahimtar Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, ita ce fahimtar Ash-Shawkani. Har ma Shaykhul Islam yana cewa laysa fi man'il ha'id min al-qira'ati nususun sariha sahiha, wanda duk yace mace mai haila kar ta karanta Alƙur'ani, da za ka mar tambaya guda ba zai baka amsa ba, ba ni nassi ƙarara ingantacce daga manzon Allah ba zai iya baka ba, sai dai ya dinga fana. Wa qala shaykhul islam yace wa ma'lumun abu ne sananne mata dai akwai su a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba daga baya aka same su ba ko innan nisaa kunna yahidna ala ahdi rasulillah a zamanin manzon allah akwai mata matan da annabi ya zamani da su kuma suna haila ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن tsawon shekara 23 da annabi muhammad yayi yana karantar da wannan addinin a rasa hadisi daya wanda zai ce mace in kina haila karki karanta alqur'ani a rasa guda gashi ko haramun ne zai yi ba a taba samu annabi ya ce wa mata in kuna al'ada karku karanta alqur'ani ba kama lam yakun yanhahunna an dhikri wa du'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba cewa kada ku yi zikiri idan kuna cikin haila ba kar ku yi addu'a don kuna cikin jinin haila manzon Allah bai taba fada ba ba a taba samun hadisi akan haka ba kuma dama hujja ta addini ba ta wuce ayar alqur'ani da kuma hadisin annabi muhammad wannan maganar ba wai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi dai ya fada ba duba al-Imam an-Nawawi littafin sa al-Majmu' mujallad 2 shafi na 160 al-Imam an-Nawawi yace al-aslu adamu at-tahrim asali shine ba haram bane mace mai haila ta dauki al-Qur'ani ta karanta ba haram bane asali wala taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allah al-kadhib Allah yace akun mutum ya bude bakin sa yace halal haram ya jingina ga Allah madaukaki innal ladina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihuna dan kuwa ku sani wadanda suke kirkiro ƙarya su jingina ga Allah ba fa za su tsira ba a ranar tashin kiyama ba ka iya cewa halal haram sai da ayar al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah idan muka ce kawo aya sai kace babu kawo hadisin manzon Allah karara sai kace babu to sai mu koma kan maganar al-Imam an-Nawawi al-aslu adamu at-tahrim asali ba haram bane sai yace walaysa liman harrama dalilun sarihun sahihun wanda duk yace haramun ne na'am yana da dalili amma dalilin nasa ba za ka samu ingantacce ne karara magana kai tsaye daga alqur'ani ko daga hadisin manzon Allah ba duk abin da aka ce bai fito da haramci a fili ba fahimta ce ta wani malami to wannan fa'ida da sauki kar ka tsananta a kai amma idan aka ce Allah da kansa shi yake abu kaza haramu kar ku sha jini kar ku ci alade misali wannan baka da shakka hitowa ka ce haramu ko saboda Allah madaukaki shi ya faɗa an samu nassi a fili to abin da ya zama to babu nassi a kansa fahimta ce ta malamai ta nuna cewa abu kaza dinnan haramu sai aka samu wani malami kuma yana ganin halal yana kuma da nasa hujja to anan sai ka dauki mas'alan asalin ta ba haram bace sai dai kuma ayi kokarin a sama mata hujja cewa haramu amma asali ba haram bace idan kana son bayani akan wannan mas'ala ka duba nasbur raya littafin al-Imam Sailai mujallad na farko shafi na 196 irwaul dalil na Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya ji kansa mujallad na farko shafi na 158 hashiyatu ibn abidin mujallad na farko shafi na 159 al-majmu' mujallad na farko shafi na 356 kashaful qina mujallad na farko shafi na 147 al-mughni mujallad na farko shafi na 291 don haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah in ka duba majmu'u fatawa mujallad na 35 shafi na 210 yace don haka aka samu ka'ida masailul ijtihad la yasubu fiha al-inkaru illa bi bayan al-hujjati wa idahil mahajja duba majmu'u fatawa mujallad na 35 shafi na 210 mas'aloli da aka samu abinda ake cewa al-ijtihad shine kokarin gano hukunci malami yayi kokarin ya gano hukunci na asali game da wata mas'ala wani malami shi ma yana ta kokari aka samu sabanin fahimta tsakanin wannan iya kokarinsa ya ciro masa cewa abin nan halal ne, wancan iya kokarinsa ya ciro masa cewa haram ne, wannan na cewa halal, wannan na cewa haram. Sai ya ce matukar wannan mas'ala ce ijtihadiyya, ita ce ake kira mas'ala ijtihadiyya, mas'alar da malamai sun yi kokarin su ciro hukunci. Yace irin wannan mas'ala la yasughu fiha al-inkar, babu kyau ka kyamatar ma wani saboda yayi riko da wata fahimta, babu kyau. Mas'ala ta mai haila za ta karanta al-Qur'ani, mas'ala ce ijtihadiyya. Mas'ala ta mai haila za ta shiga masallaci, mas'ala ce ijtihadiyya. Sannan waɗannan mas'aloli saboda ƙarfin hujjar kowane ɓangare, yana ma da wuya ka iya nuna hujja a sashin da ya farin jaye. Na'am, kana iya ganewa bi'iznillahi ta'ala, amma dai abin nufi shi ne kowace fahimta ta dogara da hujja mai ƙarfi. To, a irin wannan mas'ala babu kyau ka kyamatar ma wani ka nuna cewa bai kyauta ba saboda riko da wata fahimta. Na'am, babu laifi dan ka nuna masa naka irin hujjan, amma kana nuna masa ne saboda ka gamsar da shi akan hujjarka, ba wai dan wajibi ne ya bar riko da nashi fahimta ba. Allah ya sa mun gane. Kuma haka nan, in ka duba Majmu'u Fatawa mujallal na 30 shafi na 80, kamar yadda Shaykhul Islam ya faɗa a can mujallal na 35 shafi na 212, haka nan ma yake cewa walaysa li ahadin an yulzima an-nasa bittiba'ihi fiha, ba daidai bane wani mutum ya tilasta mutane su bi shi akan fahimtar da ya rike. Matukar wannan fahimta an samu kishiyanta, sabanin da aka samu kuwa sabani ne wanda yake ijtihadiyya. Kowane malami da nasa hujja, kuma hujjoji suna da ƙarfi. Walakin yatakallamu fi hadhihi al-hujjaj al-ilmiyya, babu laifi don ka tashi kana karantar da mutane naka fahimtar da kai riko da shi, kana karantar da su, kana ba su hujjoji na ilimi. Fa man tabayyana lahu sihhatu ahad al-qawlayn, da na tashi sai ina karantar da ku, halal ne mace ta dauki al-Qur'ani ta karanta in tana haila, ko wani ya min tambaya, sai na bada amsa haka. Sai kuma in yi ta kokari in karantar da ku hujjoji na. Shaykhul Islam yace babu laifi don ka karantar da mutane hujjojinka akan wannan mas'ala da kai riko da ita, amma faman tabayyana lahu tabi'ahu, wanda ya gamsu sai ya dauki maganar da kake tallata masa. Wa man qallada ahla al-qawl al-akhar, wanda kuma bayan ka gama wa'azinka kana cewa halal ne mai haila ta karanta al-Qur'ani, sai yace to ni dai maganar nan da na karanta a iziya akan ta zan tsaya. Shaykhul Islam ya ce to idan ya yi riko da wancan fahimtar tashi, fala in kara alaihi, ba ka da ikon ka ce bai kyauta ba, domin kana tallata naka fahimta. Allah ya sa mu gane. Haka nan kuma cikin Majmu'u Fatawa mujallal na 20 shafi na 207 ya ce masailul ijtihad, mas'aloli da aka samu kokarin fahimta tsakanin malamai, malamai sun yi kokarin su ciro hukunci game da wannan mas'ala, aka samu sabani a tsakaninsu. Man amila fiha bi qawli ba'dhi al-ulama, wanda ya dauki fahimtar wani cikin malamai yayi aiki da ita, lam yunkar alaihi, ba daidai bane a nuna cewa bai kyauta ba, wa lam yuhdar, kuma bai kamata a kaurace masa akan wannan mas'ala ba. Kai ta karantar da mutane akan wata mas'ala, wannan mas'ala kuwa ya tabbata cewa an samu sabanin fahimta a kanta, sannan hujjojin suna da ƙarfi na kowane sashi. Mu bambanta tsakanin sabanin fahimtar da hujjoji suna da ƙarfi a kowane sashi da sabanin fahimtar da gefe guda hujjarsa da rauni, gefe guda hujjarsa na da ƙarfi. Yana da kyau jama'a su gane bambanci. Muna magana akan sabanin fahimtar da ya zamanto kowane sashi yana da hujja mai ƙarfi. A irin wannan yanayi babu kyau don wani yayi riko da wata hujja a kaurace masa a ce a daina jinsa sallah ko a daina sallama da shi saboda yayi riko da fahimtar wani malami, wannan fahimtar kuwa akwai hujjoji a kanta. Shaykhul Islam ya ce ba daidai ba ne. Wa man amila bi ahadil qawlaini, wanda ya dauki daya daga cikin fahimta kashi biyu na malaman sunna lam yunkar alaihi ba daidai bane a kyamatar masa. Haka nan Ibn Qudama al-Maqdisi Allah ya masa rahama yace la yanbaghi li ahadin an yunkar ala ghairihi al-amala bi mazhabi, ba daidai bane ga wani ya kyamatar ma wani ya nuna cewa wani bai kyauta ba saboda ya ki bin mazhabarsa. Mazhaba ita ce fahimtar da ka dauka. Fa innahu la inkara ala al-mujtahida, yace domin ka'idar da malamai suka dauka, malaman sunna kaf sun dauki wannan ka'ida cewa ba a kyamatar ma wani saboda yayi riko da wata fahimta a karkashin ijtihadin wani malam. Ka duba al-adab ash-shar'iyya littafin Ibn Muflih mujallad na farko shafi na 186. Don haka ladabi na nasiha na farko, ladabin nasiha na farko, kafin ka yi wa ɗan uwa nasiha ya aikata wani aiki ko ya bar aikata wani aiki, shar'i ne ka tabbata wannan abin da za ka yi umarni gare shi an samu daidaituwar fahimtar malaman sunna a kai. Amma idan ya zama malaman sunna fahimtar su ta saba a kan hukuncin wannan abin, kuma kowane sashi da nasa hujja, kuma hujjar tana da ƙarfi, sai ɗan uwa ya yi riko da wata fahimta, to ba daidai ba ne ka yi masa nasiha ya daina aiki da wannan fahimta da ya ɗauka. Sai dai babu laifi don ka tallata fahimtar ka gare shi, in ya ga dama ya ɗauka, in ya ga dama ya bari. Allah ya sa mu gane. Ladabi na biyu shi ne adamul ilzam. Duk mutumin da zai gabatar da nasiha ga ɗan uwansa musulmi, ladabin nasiha na biyu shi ne kar ka tilasta masa. Kai wajibi ne a kanka ka gabatar da nasiha, amma shi ba wajibi ba ne, bi ma'ana ba shar'i ba ne gare ka ka tilasta shi ya ɗauki wannan nasiha. Mai nasiha yana matsayin addallu alal khair, kamar mai kokari yayi nuni, yayi ishara, yayi jagoranci ga wani alkhair. Wannan su dalun ala khair wa laysa bi amirin bi fi'li, kai da kaje za ka yi nasiha kokari kake ka nuna wani alkhair ga dan uwa musulmi, kana ganin wani alkhairi zai kubuce masa, sai ka kira shi ka gabatar da nasiha gare shi kana cewa wannan abun alkhairi ne, ka aikata shi, ka daina aikata wancan. To a matsayinka da mai nasiha, matsayinka tana matsayi ne na mai ishara ga alkhair, ba mai tilastawa ba. Wake da ikon tilastawa? Al-hakim. Al-hakim fa huwa amirun bi fi'li alkhair, sarki mai hukunci a hannunsa shi yake da ikon ya tilasta mutane su aikata wani abu, amma kai baka da iko. Don haka Ibn Hazm al-Andalusi yake cewa wala tansah ala shartil qabul minka, kai ɗan uwa musulmi kar ka yi nasiha a kan sharaɗin a karɓa. Domin da yawa mukan ji mutane sukan ce ai na yi mawani nasiha amma ya ƙi ɗauka, ka ɓata ladanka. Aikinka shi ne ka faɗa in ma ya ɗauka ko kuma ya bari, wannan kuma babu ruwanka. Bai ma kamata ka duba shin wannan mutumin da kai ma nasiha ya yi aiki da nasihar ka ko bai yi ba, ba aikinka ba ne, bai ma kamata ka duba ba. Ibn Hazm ya ce kar ka yi nasiha a kan sharaɗin a karɓa, fa in ta'adaita hadhihi alwujuh fa anta zalimun la nasir, amma idan ka ƙetare wannan ka'ida ya zama kai fahimtar ka ita ce in za ka yi nasiha dole a karɓa. Ibn Hazm ya ce to kai ba mai nasiha ba ne, ka zama azzalimi. Azzalimi shi ke ƙoƙarin ya ƙwace ma wani ƴancin da Allah ya baki, wa talibu ta'atin wa mulkin, kamar wanda ke neman a masa biyayya kana neman muƙami, ba wanda ke ba da haƙƙi na amana wa ukhuwatul islamiyya wanda ke wuyarka ba, domin akwai ƴan uwantakar musulunci da ke tsakaninmu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haqqul muslim ala muslim sittun, haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida ne, ya kora su daga cikin su. Manzon Allah yake cewa wa idza tansahaka fansah lahu, idan dan uwanka ya nemi nasiharka kai masa nasiha. Ashe lokacin da kake ma dan uwa nasiha kana sauke farilla ne da yake kanka, shi kuma tunda ka riga ka isar da nasiha gare shi ya rage gare shi in ma ya ɗauka ko kar ya ɗauka. Ibn Hazm ya ce wala tashfa ala shartul ijaba, abubuwa guda uku ba a son waiwaye idan an yi su. idan ka waiwaya sai ladan ka ya baci. Inji Ibn Hazm al-Andalusi, na farkon su shine nasiha. Idan ka yi nasiha kar ka waiga, an ɗauka ba a ɗauka ba babu ruwanka. Idan ka waiga, dalilin haka in baka yi sa'a ba sai ladan ka ya baci. Na biyu, kar ka yi taimako ala sharfin ijaba, akan sharaɗin za a biya ka. Shi yasa aka haramta ma ma'aikaci karɓan kyauta bisa nassin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan ka taimaka ma wani ɗan uwa ba kuma ma'aikaci kaɗai ba, abinda malamai suke cewa ci da ceto, muddin ka taimaka ma ɗan uwa, to inda hali duk abinda zai baka a wannan lokaci kar ka karɓa. Domin in ka karɓa ka waiga, ladanka na taimakon wannan mutumin sai ya baci. Abu na uku shine kyauta. Wala ta haf ala sharɗin ina ba. Lokacin da zaka bada kyauta ga ɗan uwanka, kar ka ba shi kyauta da sharaɗin gaba zai baka. Kyautan mata, ka san haka nan mata suke. Idan an yi ma wannan haihuwa za ta kai mata nata gudunmawa, amma wallahi ba kyauta ba ne. Ga shi dai bata ce aro ba, amma ya fi aro. Don kuwa ita ma in ta samu haihuwa, dole sai waccan matan ta ninka kyautan da aka yi, ta dawo mata da shi. In kuwa ta dawo da daidai da abin da ta bayar, to gobe ba za ta sake bata ba. Wannan ya saba ma sunnar Annabi Muhammad. Babu shakka halal ne mutane su dinga taimaka ma juna a lokacin da ɗan uwa ya samu abin murna ko aure ko haihuwa. Amma duk kyautan da za ka yi, kar ka yi shi da sharaɗin a biya ka nan gaba. In ka yi da wannan sharaɗin, to a lahira ma ba ka da lada, saboda kyauta ba ta da wannan sharaɗin. Abubuwa uku ɗin nan Ibn Hazm yake yana da kyau mu kiyaye su. Lakin ala sabilil fadli wa ta'diya ma alayka min an-nasihati wa shafa'ati wa badl al-ma'ruf. Lokacin da zaka yi nasiha ga ɗan uwa, tunaninka shine zan yi nasiha gare shi saboda sauke farillan da ke kaina illa iyaka. Lokacin da zaka taimaka ma ɗan uwa, kana yi ne da tunanin zan taimaka masa saboda in samu ladan Allah tabaraka wa ta'ala. Lokacin da zaka yi kyauta ko wani alkhairi, kana yin sa ne babu tunanin wannan mutumin ya biya ka daga baya. Don haka Ibn Hazm yake cewa ga wanda ya samu daman gabatar da nasiha akan wannan sharadi, yana da kyau ya sani an-nasihatu marratani, ita ma nasihan sau biyu kacal ake yin ta. Ka yi masa nasiha na farko bai bari ba, koko akan ya aikata ya ki aikatawa. Sai yasa ya ce fal'ula gardun wadinun, na farko ka sauke farilla, saboda wajibi ne akan ka kayi nasiha ga ɗan uwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce unsur akaka zaliman aw mazluma, idan kaga ɗan uwanka yana cuta ka taimaka masa, idan kaga ɗan uwanka ana cutansa ka taimaka masa. To yaya za ka taimaka ma ɗan uwanka lokacin da yake cuta? Ka gabatar da nasiha gare shi. Wane abin da kake aikata wannan ba shi da kyau. Don haka nasiha ka ta farko sauke farilla, wa thaniya nasiha ka ta biyu tanabbuhun wa dhikr, tunatarwa ne don ɗan adam tarar. Babu mamaki ya manta wancan nasiha da kai mai, sai ka tunatar da shi. Yace to ka gama naka aiki, babu na uku. Ita nasiha guda biyu kacal ake yin ta. Wa amma thalitha, domin in ka sake zuwa za ka yi masa nasiha akan wannan matsala karo na uku, za ka tafi ne da ɓacin rai. In ka tafi da daɗin rai, za ka tarar da shi a cikin ɓacin rai. Shi ne Ibn Hazm ya ce walaysa wara'a dhalika illa tawakkuli wal lataama. Ɗayan biyu ne, ko dai ya daure ya yi haƙuri ya yi ƙarfin hali, ko kuwa ya dunƙula hannu, ƙarshen ta araba. Don haka ita nasiha biyu ɗai ake. Ka duba al-akhlaqu wa sayr, shafi na 44. Fa in khashinat kalamuka bin nasiha fa dhalika igra'un wa tanfir. Yana cewa ka tuna hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yasiru wa la tu'siru wa bashiru wa la tunfiru, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Manzon Allah yake cewa ku sassauta kar ku tsananta, ku yi wa mutane al-bishir kar ku kore su. Duk wani abin da zai sa mutum ya kyamaci musulunci, haramun ne ka aikata masa. Babu mamaki nasihar taka ta sanya shi ya furta wata kalma, kalman da za ta fidda shi musulunci, domin da yawa yakan auku. akwai mutumin da in ka matsa masa da nasiha, ka kira ka gaya masa ya ce to naji, na gode, ka sake kira ka gaya mar ya yi tsaki, wannan karin bai ce na gode ba, saboda da alamar ka fara kundurarsa. Ka sake kira ka gaya mar sai ya ce maka to aljannar ai ta Allah ce, ka kyale idan ina da rabo shiga. Kaga wannan kalma ba ta da kyau, wa ya sa ya faɗa sai ka sake. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunfiru. Kai aikinka mai bishara ne, kai albishir ga mutane, ba aikinka ne ka tilasta wani ya ɗauki maganarka ba. Haka nan Ibn Hajar yake faɗa a ƙarƙashin sharhin wannan hadisin yassiru wala tu'assiru, riwaya ta al-Imam al-Bukhari. Ibn Hajar yace az-zajru 'anil ma'asi yanbaghi an yakuna bi lutfin la bi talaqqufin li yuqbala. Idan za a tsawatar ma wani saboda yana saba ma Allah, ya kamata tsawatar wanda za a yi, a yi shi da hikima, a sassauta. Waka za ta alimul ilmi, haka nan karantar da ilimi, ba a tsawatar wa mutane. Idan aka tsawatar wa mutane ta hanyar nasiha, babu mamaki wannan tsawatar ya kai su ga fanɗarewa, kuma bijirai ma addinin Allah baki ɗayansu, Allah shi kare. Ladabi na nasiha na biyu shi ne ba ka tilasta wani ya yi aiki da abin da kai masa nasiha. Mutane da yawa ba su san cewa ita nasiha tana da wannan ladabin ba, Allah shi samu gani. Ladabi na uku shi ne at-tarafuq wal-layl, ya zamanto an samu sauƙi ta wajen gabatar da nasihar ka gare ki. Duk sa'ilin da za ka yi nasiha ga ɗan uwa musulmi, ka tabbata nasihar ka akwai sauƙi a cikinta, babu tsanani. Ana hira, wani dai yana aikata kaza, wa zai yi man nasiha? Bari ni ne, in ka kama da ke shi zan ma da ke shi. Nasihar ku za ka yi mar? Ba nasiha ba ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da ke sahihu Muslim yana cewa ma kana rifqu fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a min shay'in illa kana. Inda duk aka samu sauki, to saukin nan yana sa abu yayi kwalliya ko da abin ƙarya ne. Idan aka samu sauki, to akan sa wannan abin yayi kwalliya, yayi armashi wannan abin ku ko da ƙarya ne. Ka duba ƙasashe na kafirai yadda suke sassauci ta wajen hukunci, yadda suke kiyaye haƙƙi na ɗan adam, babu wulaƙanci, ba a dukanka don an kama ka ɓarawo. Ka ɗauka yadda ake yi a ƙasashen Turai idan an kama ɓarawo da yadda ake a arewacin Najeriya ɗaya ne, da za a ce an samu ɓarawon takalmi har asirinsa ya tori cikin jama'a, ba abin mamaki ba ne. Lissacin takalma a masallaci, na'am, ba abin mamaki ba ne. Kafin ya isa gaban 'yan sanda an karya haƙorinsa. In ka dawo ga shari'ar musulunci, wannan haramu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da aka samu sauki a cikinsa, wannan abin yakan yi kwalliya. Wa ma nuzi'a min shay'in, babu kuma al'amarin da za a cire sauki illa shanahu, face wannan abin ya zo ya bata shi, bi ma'ana abin yayi muni. Komai kyan abu idan ka cire sauki ya zama abin babu sauki a cikinsa, to wannan abin sai ya zama ba shi da kyau. Allah shi ba mu fahimta. Wa kallafa Allahu an nabiyihi al-galba wa shidda. In ka duba ayar da muka karanta a wancan mako, suratu Ali Imran aya ta 159, Allah ya saka wannan aya a cikin al-Qur'ani. Musulmai al-umar annabi Muhammad suna karanta wannan aya, ana gaya maka halin annabi Muhammad. Idan ana maganar masu nasiha, shugabanmu shine manzon Allah. Allah yake fadima rahmatin min Allah linta lahum, saboda wata rahamar Allah wacce kake musu, wacce suka samu a tare da kai, rahamar Allah da suka samu a tare da kai, shi yasa kaga mutane suna ta shiga addinin musulunci. Kana da saukin hali, inji Allah madaukaki. Walau kunta faddan, da a ce ka kasance mai yawan fushi, mai tunzuri, mai gwada bacin rai lokacin nasiha, galibul qalbi, mai kaushin zuciya, mai taurin zuciya, lan faddu min haulika, da sun wace sun barka. Allah yake fa'fu anhum, don haka ka dinga yafe musu.
wastaghfir lahum, ka dinga nema musu gafara, wa shawirhum fil amri, ka dinga neman shawaran su cikin al'amari na addinin Allah. A wata ayar kuma Allah ke cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawqidati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Kai kira zuwa ga addinin Allah, Allah ke karantar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda ake wa'azi, yace ka kira mutane zuwa ga addinin Allah farko bil hikma, farkon kiran ka ya zama da hikima. Babu aya babu hadisi, hikima kwatance, ko kwatance shi ake ce ma hikima, da ake cewa kunne ya girmi kaka. To ayi amfani da kunne ya girmi kaka ta wajen nasiha, sai ya gagara, sai Allah ya ce wal mau'izatul hasana, sai aje ga wa'azi. Wa'azi shine za a dauko ayar Allah ko hadisin manzon Allah. Wa'azin da za a yi, Allah ya ce alhasana, wa'azi mai kyau. Ashe akwai wa'azi mara kyau, shine wa'azin da za a yi a gama ka tashi da bacin rai. Na'am, babu laifi dan mutum ya tashi da bacin rai an faɗa masa gaskiya. Amma abinda ake lura, mafi yawan jama'a suna gamsuwa da nasihar ka ko a'a. Shi yasa Allah ya ce walau kunta faddan galiban qalbi lan faddu min hawlika. An sani cikin mutane akwai waɗanda sun kyamaci Annabi Muhammad. Idan Annabi na wa'azi tashi suke su bar wurin, suna jin haushi, amma ba su ake magana ba, wanda ya shiga baya fita. Kaga wannan ke gwada da'awar manzon Allah tana da gaskiya. Sannan mataki na uku shine jidali, wajadilhum billati hiya ahsan. Kafin a kai ga musayya, sai an gabatar da nasiha ta hikima, a gabatar da nasiha ta wa'azi, sannan a kai ga mujadala billati hiya ahsan. Suratul Nahl aya ta 129. Akwai malamai da suke cewa sassauci din nan wajibi ne. Wasu suna cewa idan za ka yi nasiha, ka yi sassauci wajen gabatar da nasihan ba wajibi ba ne. Wasu kuma suna cewa wajibi ne. Daga cikin waɗanda suke cewa wajibi akwai al-Imamul Ghazali, Allah ya ji ƙanshi. Al-Imamul Ghazali yana cewa wa yadulluka ala wujubir rifqi, ka duba ihya'u ulumiddin, littafin al-Imamul Ghazali Ihya'u Ulumiddin mujallad da biyu shafi na 334. Shi a ganinsa wajibi ne in mutum zai yi nasiha ya yi sassauci. Sai ya bada misali da tarihin al-Ma'mun, daga cikin waɗanda suka yi halifanci, waɗanda suka shugabanci musulman duniya, akwai wani da ake kiransa Abdullahi al-Ma'mun bin Harun al-Rashid. Ya rasu hijira na da shekara 218, shekara 213 da wuce da suka shige kenan, Allah ya ji kansa. Al-Ma'mun din nan ana kiransa Abdullah, babansa shine Harun al-Rashid. Babu shakka mahaifinsa yana cikin halifofi da ake cewa sun gwada shugabanci na gari, shugabancin da ya yi kama da na Khulafa'ur Rashidin. Mahaifinsa shine Harun al-Rashid. To shi kansa Abdullahi din nan da ya zama halifa, lokacin da ya zama shugaban musulman duniya, yana cikin Khulafa'u Bani al-Abbas, ana cewa kana min afdalihim. Idan ana magana sarakuna da aka yi ƙarƙashin zuriyar Bani al-Abbas, yana da wuya ka samu wanda ya ƙara Abdullahi al-Ma'mun. Mutum ne wanda Allah ya bashi hankali, sannan kuma mutum ne mai son ilimi. Al-Imam al-Ghazali ya bada misalinsa, yace id wa'azahu wa'idun, sai ga wata rana wani mai wa'azi ya zo zai masa wa'azi, lokacin yana shugaban duniya, yana shugaban musulmai, al-Ma'mun. Wa anifa lahu fil qawli, ya tsananta masa, ya kawo kalmomi masu tsanani ga halifa din nan akan yana gabatar da nasiha gare shi. Fa qala, sai shi wannan halifa Abdullahi al-Ma'mun yace masa, ya rajul, ya kai wannan mutumin, irfu ka sassauta, in za ka yi nasiha ka sassauta. Abinda yasa nake ka sassauta, fa qad ba'atha Allahu man huwa khairun minka ila man huwa sharrun minni, Allah ya taba aika wani wanda ya fi ka alkhair ya je gurin wani wanda ya fi ni baƙin mulki. Kaga dai an bada misali na gari, ko bai bata masa, bai cimar mutunci ba. Yace ka sassauta, idan kana ganin ka a matsayin mutumin kirki ne, Allah ya taba tura wani mutum a zamanin da wanda ya fi ka alkhair, ya tura shi zuwa ga wani sarki ne na duniya masharranci, idan ana maganar sharri kuma ya fi ni. To amma da Allah ya tashi tura shi, sai ya ce masa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kaga annabi Musa da yafi ka iya wazi ko kuma yafi ka alkhairi. Allah ya tura shi ga Fir'auna, akwai sarkin duniya da ya kangare fiye da Fir'auna, yace to Allah ya tura wanda yafi ka alkhairi ga wani wanda yafi ni sharri. Amma kafin su tafi sai Allah yace musu, ya kai Musa da Harun, in kun tafi faqula lahu qawlan layyinan, ku gaya masa magana mai laushi, magana mai laushi, ba magana mai kaushi ba. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha, ana fatan yayi tunani ko kuma ya kai ga jin tsoron Allah ya karbi addinin musulunci. Don haka al-Imam al-Ghazali yake cewa bisa ga wannan hujja, ashe wajibi ne musulmi in zai gabatar da nasiha ya sassauta, tun da gashi abinda Allah ya gaya ma annabi Musa da Haruna lokacin da za su yi nasiha ga Fir'auna. Falyakun iktida'an al-muhtasib fi ar-rifq bil anbiya, don haka ya kamata mutumin da zai gabatar da nasiha ya zamanto annabawan Allah sun zama su ne abin koyinsa. Lokacin da za ka yi nasiha ga ɗan uwa ko mai munin abin da ya aikata, yana da kyau ka sassauta gare shi. Ga hadisin Abu Umama al-Bahil, yana cikin silsilatu sahiha, hadisi na 370. Inna gulama shabban ata annabi, ana zaune majalisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai ga wani saurayi ya taho majalisin manzon Allah, ana zaune ga wani yaro ya taho ya ce, ya nabiyallah, ya kai annabin Allah, a ta'azalli fi zina, shin za ka min izini in dinga zina ta zama halal gare ni? Kaji irin wannan magana majalisin manzon Allah. Wannan saurayi ya taho yana cewa, ya Rasulullah, kai min izini in yi zina, dan ni mutum ne mai son zina. Fasahan nasu bihi, ai wurin nan sai ya rumde, mutane suna tsawa, kai wannan yaro mara kunya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah ya ce, qarribu hu, kuma tso da shi kusa da ni. Ya taho ya zauna, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, udunu da matsowa dai, ya dada matsowa fadana. Manzon Allah ya ce, udunu ka dada matsowa dai, ya dada matsowa hatta jalasa baina yadayhi, sai da ya zauna gaban annabi Muhammad. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya masa mataki na farko da Allah ya bashi matakai uku, ud'u ila sabili rabbika bil hikma, wa'azin farko ita ce hikima, ba aya ba hadisi. In maka izini ka yi zina, yace, ya Rasulullah, abinda nake sha'awa ne, kuma an ce babu kyau, to ni amin izini ma. Faqala, sai manzon Allah yace, atuhibbu li ummika, shin zaka so a ce uwarka tana zina? Kaga wannan babu aya babu hadisi, hikima ce. Bari a dawo da hankalinka ka gane illata in ka manta. Faqala, la, yace, a habaina, ba zai so kuma a ce uwarsa tana zina. Ja'alani Allahu fidaka, Allah ya sai in zama fansarka ya Rasulullah, ai ba mai fatar a ce uwarsa kuma tana zina. Kada sai annabi ce, yawa, to kazalika nasu, to kaga duk mutane haka suke. La yuhibbunahu li ummahatihim, babu wanda ke son uwarsa ta yi zina, kowa haka yi. To mu je tambaya ta, atuhibbuhu libnatika, ko dai kana son a ce yarka yau tana zina? Kala, yace, la, ja'alani Allahu fidaka, babu wanda ke son haka ya Rasulullah, ya za a yi in so yata a ce ta zama mazinaciya? Allah ya sa in zama fansarka ya Rasulullah. Wannan kalma ce da suke faɗi na girmamawa ga annabi Muhammad. Fidaka abi wa ummi, ina fansar ubana da uwana gare ka, wato abin nabi, zan iya ba da mahaifina da gyatumana saboda kai ya Rasulullah. Kalma ce ta girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kada sai annabi ya ce, kazalika nasu, haka nan duk mutane, la yuhibbunahu li banatihim, ba sa son ƴaƴansu mata a ce suna zina. To mu je tambaya ta uku, atuhibbuhu li ukhtika, ko dai kana son ƙawanka ta yi zina ko yarka? Misali, uwa dai baka so, ƴa baka so, to ƙawanka fa a ce wanda mazinaciya ce? Kala ya ce, la, ana so. Ja'alani Allahu fidaka ya Rasulullah. Kala sai annabi ya ce, kadhalika an-nasu, haka nan mutane, la yuhibbunahu li akhawatihim, ba sa son ƴan'uwansu mata su yi zina. Da shike dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi, ya zauna gabansa, ya kuma gabatar da nasiha ta hikima, ya cusa wannan tunanin a zuciyarsa, an bar shi da wannan maganar babu tilas, amma annabi zai masa taimako. Fa wada'a rasulullahi yadahu ala sadri, manzon Allah sai ya dora hannunsa akan kirjinsa, sai ya ce, Allahumma tahhir qalbi, ya Allah ka tsarkake zuciyar bawanka. waghfir zambahu, kuma Allah ka gafarta masa zunubin sa, wa hassin farjahu, ya Allah ka tsare al'auran wannan matashi. Da yasa annabi ya masa addu'o'i, saboda akwai alamar imani a zuciyarsa, har ya iya zuwa gaban manzon Allah yake cewa amin izini in yi. Ai, akwai waɗanda suke yi din babu izini ko? Me yasa ya taho neman izini? Saboda imani. Tunda yana da imani, bari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara taimaka masa da du'a'i ya samu daɗin imani. Falam yakun shay'un abghaba ilayhi minhu, daga ranan duk duniya babu zunubin da wannan saurayi ya kyamata irin zina. Saboda daga hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke da wuya, Allah ya cire masa sha'awar zina daga zuciyarsa. Wannan ita ce nasiha irin ta manzon Allah, babu fada. يكون لطيفا رقيقا ادبيا في نصحه لغيره كزمانتو مي لدبي مي توسساوا مي توسيي ga wani mai zunubi lokacin da zaka gabatar da nasiha gare shi ka sani cewa kai da baka aikata wannan laifi ba dabaraka bace rahama ce ta Allah madaukaki wanda ka gani yana aikata wani laifi yana da kyau ka tausaya mar ka taya shi du'a'i bayan gabatar da nasiha a cikin sauki gare shi wani malami da ake kiransa Abdul Aziz bin Abi Dawud wanda Ibn Rajab ya dauko maganar sa cikin Jami'ul Ulum wal Hikam mujallal na farko shafi na 225 yana cewa kana man kana qablakum idza ra'a ar-rajulu min akhihi shay'an ya'muruhu fi rifqin zamanin da zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan sun ga mutun yana aikata wani abu mara kyau to sukan gabatar da nasiha gare shi ne tare da sautawa wa yu'jaru fi amrihi wa nahyihi idan ka bi irin wannan mataki to sai Allah ya baka lada amma idan baka bi wannan tsari ba na sassauci wajen gabatar da nasiha ga dan uwa to yana da wuya ka samu lada akan nasihar da zaka yi ladabi na hudu shine an takuna nasihatu sirran duk wanda zai yi nasiha kafin ya samu lada akan ta wajibi ne ya gabatar da nasihar nan a koye kar ya yi ma mutun nasiha a cikin jama'a wannan maganar Ibn Rajab ya karfafa ta a cikin Jami'ul Ulum wal Hikam karkashin sharhin wannan hadisin addinin nasiha yana dauko yana cewa wa kana salafu idza aradu nasihata ahadin wa abuhu sirran as-salafu salih magabatan kwarai daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai zuwa ga malaman sunna na farko in za su yi nasiha ga wani to sukan yi masa wa'azin nan a koye ne har ma al-Fudail bin Iyad yana cewa المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويؤير مؤمني يكن رفع اسيرن باوا يغباتر da nasiha gare shi fajiri mutumin banza kenan yana fallasa asirin mutun sannan yace barin man nasiha akwai bambanci tsakanin wato fallasa da kuma rufa asiri kamar yadda aka samu bambanci tsakanin nasiha da kuma cin mutunci yadda muka gabatar da bayani wancan mako Al-Fudail bin Iyad yace idan mutun yana da imani kafin ya gabatar da nasiha yana rufa asiri misali labari ya iso masa ko zai wuce yaji ana fada wane yana kaza ko aka kawo masa labari sai yayi shiru ba zai dorar da wannan labarin ba kaga abu na farko shine ya rufa asirin dan uwa sannan mataki na biyu ya tafi ya samu wannan dan uwan yace abinda kaji labari kana aikata wannan bashi da kyau ka bari kaga ya masa taimako guda biyu idan mutun yana da imani biyun nan suna haduwa ya rufa asiri ya kuma yi masa nasiha har ya mutu kuma ba zai fallasa ba amma idan mutun mutumin banza ne al-fajir yace zaka samu biyun nan ya rasa su da farko sai ya tona asirin mutumin zai kira jama'a ne yace wani zo kun ji ka zo fada a gaban su ai abin naga wane yana kaza kaga matakin farko an kunyata shi an tona asirin sa sannan sai a ce to wa zai je yi mai nasiha sai ya ce ni in ya taho sai ya ce ashe kai mutumin banza ne kaga wajen nasihar gare shi ya ci mutuncin sa dan haka abubuwa biyu din nan ba sa haduwa sai ga fajir da wato tona asiri sannan da cin mutunci dan haka Ibn Rajab yake cewa maganan nan ta Al-Fudail bin Iyad fa hadha alladhi dhakarahu Al-Fudail bin min alamatin nusi yana daga cikin alamomin nasiha ta kwarai annan nusa yaktarun bihi sitr wa ta'ayyur yaktarun bihi al-ilan kamar yadda muka gabatar a littafin da ake kiransa al-farq bayna an-nasihati wa at-ta'ayyur shafi na 36 ita nasiha tana tafiya ne da rufa asiri sannan cin mutunci yana tafiya ne da fallasa Allah shi kare. Wani malami ana kiransa al-Imam Abu Hatim bin Hibban al-Busti a littafin Rawdatul Uqala shafi na 196 yana cewa an-nasihatu tajibu 'ala an-nasi kaffa. Nasiha tana wajaba ga mutane baki daya amma alama zakarna kaf. Yadda aka gabatar waɗannan ladubba ka kiyaye su wajen gabatar da nasiharka, walakin ibda'aha la yajibu illa sirran. Ka gabatar da shi a ɓoye shine abin da ke wajaba a kanka. Don haka al-Imam Shafi'i yake cewa man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu, wanda yayi ma dan uwansa nasiha a ɓoye, to haƙiƙa ya mar wa'azi mai kyau, sannan ya masa kwalliya, ya masa ado, tunda har kayi wa'azi ga dan uwanka a ɓoye. Wa man wa'adahu alaniya faqad fatahahu wa shanahu, wanda yayi ma dan uwansa wa'azi a bayyane, to ya kunyata shi, ya ci mutuncinsa, ya bata shi. Akwai bambanci tsakanin abubuwa biyu dinnan. Ka duba Jami'ul Ulum da tafin Ibn Rajab, yayi maganganu masu yawa karkashin wannan hadisi. Don haka mu kiyaye ka'idan nasiha a ɓoye, za mu gane cewa yin kwamitin nasiha ya kauce matsarin nasiha a sunnar Annabi Muhammad. Kwamitin nasiha, inda duk aka samu mutum biyu za su tattauna kafin a yi nasiha ga wani, to ba nasiha za a yi mar ba. Domin ita nasiha gaba ɗaya mutum ɗaya yake yi, kuma a ɓoye. Ba maganar a haɗa mutane su taru a tattauna a tura wani, la, wannan ba nasiha ba ce. Na'am, akan samu halin da ke buƙatar a yi haka. Kamar misali yadda Allah ya tura Annabi Musa da Annabi Haruna zuwa ga Fir'auna, shi kaɗai aka tura mar mutum biyu. Ashe babu laifi mutum biyu su tafi nasiha ga wani, amma ya danganci irin abin da yake aikatawa. Abin da aka tura a yi ma Fir'auna wa'azi ne ya ma musulunta. Akwai bambanci tsakanin wa'azi ga kafiri da kuma nasiha ga dan uwa wanda aka samu yana kuskure. Don haka al-Imam Shafi'i yake cewa ta'ammadni bi nusika fil firadi wa jannibni nasihata fil jama'a fa inna an-nusha baina an-nasi naw'un min at-tawbih la arba istima'a fa in khalaftani wa asayta qawli fala taghdab idha lam tu'ta'a. Al-Imam Shafi'i yace idan zaka yi nasiha gare ni, to ka tabbata ni kadai ka ware kai kadai ka zo ka same ni. Wajannibni an-nasihata fil jama'a. Al-Imam Shafi'i yace kun ka gabatar da nasiha gare ni cikin kungun jama'a, kun taho da yawa wai za ku yi masa nasiha, yace ba ni san irin wannan nasiha. Fa inna an-nusha baina an-nasi, yi wa mutum nasiha a tsakanin mutane, nau'un min at-tawbih, ba wa'azi kake masa ba, wato kamar faɗa kake mar. Yace wala arda istima'a, ni ko ba zan yarda in saurare ka ba. In ka taho min cikin jama'a da nufin za ka yi nasiha gare ni, al-Imam Shafi'i yace ba zan saurare ka ba. Fa in khalaftani, don haka idan ka saba nasiha sharadin da na baka, wa asaita qawli, ka ki daukar magana na, in zaka yi min nasiha ka yi min kai kadai ni kadai, sai ka zo cikin jama'a, to dai na riga na yi gargadi gare ka, fala taghab, kada ka yi fushi, idza lam tu'ta ta'a, idan ban maka biyayya ba. Lokacin da zaka zo ka yi min nasiha cikin jama'a, an taho gafata malam mun zo gurin ka ne, saboda mun zauna mun tattauna mun ga ya kamata mu zo mu yi maka nasiha, ki ku tashi ku bani guri, ban so. Al-Imam Shafi'i yace dama tuni na gaya ma, in dai ka zo cikin jama'a babu ruwana, ba ni bukata. Ladabi na biyar na nasiha, malamai suka ce huwa al-ikhtiyar, huwa ikhtiyar al-waqt al-munasib, ka zabi lokaci da ya dace. Ashe ba kowane lokaci ma ake nasiha ga mutum ba, sai an zabi lokacin nasiha. Har ma malamai suna cewa min akbar al-asbabi li qabuli nasiha, yana daga cikin mafi girman sabubba da kansa a karbi nasiha da kai. Sau da yawa za ka ga mutum ya je ya yi nasiha amma ba ta yi tasiri ba, gashi ya yi ta babu batanci, ya bi ladubban nasiha da muka gabatar ɗin nan duka, amma kuma nasiha ba ta yi tasiri ba. Me yasa? Saboda bai zaɓi lokaci ba. Dalili kuwa saboda shi ɗan adam yana da lokuta biyu, in ji Annabi Muhammad. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cikin hadisai masu yawa cewa ɗan adam yana da lokuta biyu. Akwai lokacin da yake cikin nishaɗi, akwai lokacin da yake cikin ɓacin rai. Duk ɗan adam haka nan yake. Don haka in za ka yi nasiha ga ɗan uwa, to ka kiyaye irin lokacin da za ka yi masa nasiha ɗin. Ka dubi lokacin da wannan ɗan uwa yake cikin nishaɗi, ba lokacin da yake ɓacin rai ba. Malamai sun yi maganganu da dama akan wannan ladabi. Ka duba fiqhud da'awati fi inkaril munkar shafi na 114 da al'adabu shar'iyya mujallad na biyu shafi na 109. Ana kafa hujja da maganar Abdullah ibn Mas'ud, maganar da take cikin Sahihul Bukhari da kuma Sahihul Muslim. عبدالله بن مسعود يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بقول يكي من وعزي با يكن كياي حنك لم كافين يقبات الدواء زي قريب يكن زائي وترانا ليقى تاداتي باقوما يا أي نرانا قدابني مثالي باوي أنسى كرانا كراتم من أربعون حديث لتنين باوي حكم الله الله يبا مثالي النبي صلى الله عليه وسلم ينا قبات الدواء زنسى قمتالي خصوصا أقوان لوكتي أما يكن كيوتي حاليا صحبانسا عبد الله بن مسعود يتي دليلي كراهة السعامة علينا سبو دكي أمر كدم قوسا إذن أكتزا أي وعزي كلهم أبن زي متعني زاسو أبن زي جمشيسو هر يزمن توباسو شعواسا النبي صلى الله عليه وسلم دو هكا ينا كي وتحال جماعة توجن قبات الدواء زي قريسو إن جاء عبد الله بن مسعود هر ما عبد الله بن مسعود ينا كيوا إن للقلوب شهوة وإقبالا زكاة ندم أدم سنة للوكة تندسكي دي شعوة wa ikbalan lokacin da suke fuskantan ka wato shi mutun Allah ya sa masa zuciya ita wannan zuciya akwai lokacin da zaka ga tana sha'awar magana da mutane akwai kuma lokacin da ita wannan zuciya wa idbaran yake cewa kuma tana da sha'awa na kin zama da mutane zaka ga mutun ana zazzaune shi ya tashi ya koma gefe guda ya zauna ya yi shiru to ka kyale shi Allah dai ya san halin da yake ciki amma haka kawai zaka ga mutun wani lokaci ya taho mutum ne ka san shi da yawan fushi amma zaka ga wani lokaci ya tare ka yana murmushi yana ma so ku gaisa ku taya ku hira to zuciyar dan adam haka nan Allah ya yi ta Abdullah ibn Mas'ud yana ga yana almajiransa yace musu fadaruha inda shahwatiha wa iqbalaha fakhuzuha inda shahwatiha wa iqbalaha wadaruha inda qatratiha wa idbaraha don haka ku kiyaye lokacin da zaku gabatar da nasiha ga dan uwa ku dubi yanayin sa shin wannan lokaci yana da wato yana da siffar mutumin da ke sha'awar zama a tattauna da shi ko ko yana da alamar mutum ne wanda ke cikin bace rai sai ku kiyaye irin wannan lokaci kafin ku gabatar da nasiha gare shi ladabi na shida wanda ana cewa ita ce zinatun nasiha kwalliya game da nasiha me yasa malamai suke kiranta kwalliya kaman duka cikin ladabban nasiha babu kamar wannan an yakuna nasihu amilan bima ya amuru nasu bihi kai da zaka je nasiha ya kamata a samu kana yin abinda zaka yi ma wani nasiha ya aikata saboda Allah ya tsawatar ma banu Isra'ila ala tanaqubi aqwalihim ma af'alihim kada magana ka ta saba aikinka zaka zo kai ma wani nasiha akan kulawa da sallah sai zama kai ma baka kulawa da sallah din kaga nasiha ka da wuya ta yi tasiri ba wai ana cewa babu to kai bane na'am daidai ne kai sai dai kuma Allah ya tsawatar ma banu Isra'ila a suratul baqara yana cewa ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun yanzu kuna umurtan mutane su yi halin kwarai ko kuma manta kawunan ku wa antum tatluna al-kitaba kuma kuna karanta littafi afala ta'qiluna ba ku da hankali ne annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da al-imam muslim ya rawaito ya ba mu misalin malamin da za a jefa a wuta ya utabi ar-rajul yawm al-qiyama fayulqa fin nar za a kama malami a jefa wutar jahannama fayaduru biha kama yaduru al-himaru fi ruha nabi sallallahu alaihi wasallam yace malamin nan da za a jefa a wuta yana zagaya wutar jahannama ga kayan cikin sa a kasa fayatkamu ilayhi ahlun nar sai yan wuta su hadu fa yaquluna ya fulanu malaka gafata malaka kai ne anan lafiya alam takunta amuru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar ba kai ke cewa mu yi kaza da kyau mu bar kaza ba kyau ba kala sai yace bala haka ne kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi ina cewa ku yi ni ku ba nayi wa anha 'anil munkari wa ati ina cewa ku bar mara kyau ni kuma ban bari ba don haka yasa ga makoma ta da naku ta zama daya Allah shi kare mu ashe wanda zai gabatar da nasiha akwai bukatar ya zamanto yana aiki da abin da zai yi nasiha akai abul aswad ad-du'li malamin ya'yan sayyiduna ali Allah shi kara masa yarda ini al-hasan wal-husayn jikokin manzon Allah abul aswad din nan shi ya karantar da su wani wasu baitoci da malamai suka dauko gunsa ya ayyuhar rajulul muallimu ghairihi halali nafsika kana da ta'limu tasifu ad-dawaa lidis saqami min ad-dala kay yashtafi minhu wa anta saqimu la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu arun alayka idza fa'alta azimu ibda' bi nafsika fanha an ghayha فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم yake cewa kai mutun mai kokarin karantar da wani me yasa baka fara karantar da kanka ba kamar likita ne kana bada magani ga mara lafiya kuma alhali kai kana cikin ciwo men ya hana ka fara warkar da kanka kafin ka bama wani majinyaci magani shi yasa ya samu lafiya yake cewa arun alayka idha fa'alta azimu in dai kana malami aka samu kana aikata babban laifi yace to wannan kamar tsiraiki ne gare ka abin kunya ne gare ka ibda bi nafsika ka fara yi ma kanka wa'azi sanaha an gayya kashka hana ranka wato aikata abin da ya zamanto ya saba ma kaida bin halaka fa idan tahat fa anta anhu fa anta hakim idan aka wayi gari ranka ya bar saba ma dokokin Allah to a wannan lokacin kana da hikima to da zaran ka ce jama'a ku yi kaza dama suna kallon ka a matsayin madubi ku yi kaza malam dama fa yana jama'a ku tashi ku bar kaza malam ya bari sai ya zamanto ka zama jagora na kwarai فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم كما يريد الله يفدا كدوبا سورة التوبة آية 71 wannan ayan zaka samu wannan sharadi a cikin ta wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimus salata wa yu'tuna az-zakata wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata Allah yace wa yuti'una Allah wa rasula mu'minai maza da mata suna nasiha ga juna amma can gaba Allah yake wayuti'una Allah wa rasula ashe mai yin nasiha ya kamata a samu shi kansa yana ma Allah biyayya yana ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya kina Allah yake ulaika sayarhamuhumullah wadannan sune Allah zai musu rahama a gaggauce ladabi na bakwai shine al-ikhlas ka tsarkake zuciyarka lokacin da zaka yi nasiha ga dan uwa ya zamanto ba zaka ga yamar dauran sa ya baci ba ba za ka gaya masa dan ya ji dadi ba ba za ka gaya masa dan gaba kai masa gori ba wa ma umiru illa li abdullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima Allah madaukaki yace ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu bin niyyah saboda haka matakar baka kyautata niyyarka ba nasihar ka ba za ta yi tasiri ba baka da lada a kansa ikhlas gyara zuciya sharadi ne ga mutumin da zai gabatar da nasiha ga wani dan uwa Allah madaukaki ya ba mu ladan abinda muka faɗa daidai Allah shi gafarta mana kuskure da ya auku akwai tambayoyi insha Allah har yanzu ba mu fassara ba mu yi bayani akan hadisin ba sai mako mai zuwa za mu yi bayani na ƙarshe akan wannan hadisi na biyar wannan ke tambaya yana cewa hukuncin hana tsugunawa wani mutum hukunci ne na ijtihadi ba hukunci ne na ijtihadi ba wannan hadisin manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta namiji ya sunkuya ko mace har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha haramun ne sunkuyawa tsugunawa karkata kai ba ma nan ba da yawa mutane in za su gaisa sai an dan sunkuya wannan ya saba ma sunnar manzon Allah kabimu a hankali zamu kawo kan wannan babu bi iznillah dawowa da hannu kan kirji bayan dagowa daga ruku'i ko sake shi kware ko yana daga cikin al'amura na ijtihadi wanda muke magana akai bayan an dago daga ruku'i shin mutum zai sake kama kirjinsa ko zai sake hannunsa kaga nan babu shakka yana daga cikin magana da muka yi na sabanin da aka samu tsakanin malamai kuma sabanin da kowanne sashi yana da hujja da ya dogara da ita bai kamata don wani yana kama kirjinsa in ya dago daga ruku'i kace ya daina ba illa dai babu laifi ka gabatar da nasiha gare shi don ka gamsar da shi a irin naka hujja amma ba don ka tilasta shi ba ka tallata mar naka fahimta kenan Allah ya sa mu gane Allah ya saka da alkhairi wannan ko yace ya halasta ga mutum ya dinga canzawa tsakanin mashabobi a haramun ne babu kyau wannan sifa na munafikai kenan muzabzabina baina dalika la ilaha illa huwa la ilaha illa babu kyau a kullum kai riko da abin da fahimtar ka ta nuna maka amma ba wai ka dinga canza mashaba ba wato manufar ka ita ce ka samu hujja don haka idan hujja ta tabbata tana tare da malikiya kana ku idan hujja tana wajen hanbaliya to can kan fa domin dama abin da kake kokari shine bin addini mai hujja saboda shine sifar addinin annabi Muhammad قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ko akwai aya ko hadisi akan shan taba karara, bare ko Allah ya ce innal mubazzirina min ikhwani shayatin. Saboda haka taba ba ta cikin sabanin da muke magana akai, taba haramun ce. Malam ka ce ya kamata a yi nasiha a cikin hali mai laushi, shin yaya hadisin da ya ce idan ka ga abin kyama ka gyara da hannu ko da magana ko da sauransu, shin ko hadisin ba bai inganta ba ne? Ya inganta, kuma muna tafe yana cikin arba'un hadis. Insha Allah in kai hakuri zamu iso, zaka ji kuma shi na shi babu. Mace mai haila idan ta shiga masallaci kuma ta yi ibada, a'a, wannan yayi kari kan abin da muka faɗa. Ban ce ta shiga masallaci ta yi ibada ba, ko na faɗa? Shigan kadai muka yi magana, amma ibada ai ba na mai haila ba ne. Game da nasiha, idan wanda kai wa nasiha ƙaninka ne ko wanka ne ko kuma matarka ce, kai musu nasiha, su ma bai kamata ka duba ka ga ko su ma sun ɗauki nasihar ba? Na'am, ya danganci abin da kake musu nasiha a kai. Idan wajibi ne aikata shi, to wajibi ne ka tilasta su saboda matsayinka na mai tarbiya. A saɓanin fahimta tsakanin ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba, shin ta yi daidai da wannan babu? Ba daidai ba ne. Sabanin aqida kenan, wannan ba sabanin fahimta bane. Kuma ko bayanin da muka yi, mun ce sabanin fahimta da muke magana akai shine wanda kowane sashi da hujjar sa mai karfi. Amma a ce ahlus sunna da yan bid'a suna da wata hujja ne? I have some Muslim brothers who usually come to us without making or saying assalamu alaikum as the teaching of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We did nasiha so many times with reasons from hadith but refused to change. Should we stop talking to them because they do not make salam when talking to fellow brothers, or we should continue? We shall continue talking or answering their talk at all times. So you should stop doing the siha to them, and also you should stop discussing any issue with them. That's what the hadith mentioned of the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Whenever somebody comes to you and did not say salam, you should not talk to him. And Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man bada'a bil kalami qabla salami fala tujibuhu, wanda ya fara magana kafin sallama karfa amsa masa. Saboda haka duk musulmin da zai zo bai maka magana ba, karka saurare shi. Bai maka sallama ba, karka saurare shi. Ina neman addu'a akan aiki da nake nema a wata ma'aikata. Allah shi baka sa'a, kuma Allah ya biya mana bukatun mu baki daya. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تفوض به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مبيانسا أبدا ما ذا الله كي من ممكن أن مبيانسا إذا من يستجفاري يمتئكم متاعا حسنا، الله ذي باكو كتاوا جن دادي زمن دنيا إلى أجل مسمى ذوى قرقودا شكرون دا الله يديب مكو a nan duniya. Zaman da za ka yi kai kyakkyawar zama, ba abin da zai baka wannan zama mai daɗi banda istighfari, yaji manzon Allah. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, ku riƙa neman gafarar Allah mahalicce ku, sannan ku tuba gare shi, ku bar zunubi. Idan kun yi haka, yumati'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma, wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla, kuma Allah zai ba ma dukkan wani mai falala, za a ba shi rabonsa na falala wanda Allah ya rubuta masa. Wa in tawallaw, in ko kuka juya baya ga Allah, fa inni akafu alaykum azaba yawmin kabir, to ina ji muku azabar wani yini ne girma wanda ke gaban mu shine yinin kiyama. Don haka wanda Allah ya rubuta sa'ada, mutanen kwarai ne sun amsa addu'ar annabawan Allah, suna cewa rabbana innana sami'na munadiya lillahi
fil jannah, فآمنا ربنا فضلنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
mutanen kware sun amsa addu'ar annabawan Allah suna cewa rabbana ya Allah mahalikinmu inna nas'aluka munadiyan yunadi lil iman mun ji wani mai kira yana kira a zo ayi imani al aminu bi rabbikum ku imani da Allah mahalikinku fa amanna sai muka yi imani ko to tunda mun yi imani faghfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunubanmu wa kaffir 'anna sayyi'atina ka kankare mana kurakuranmu wa tawaffana ma'al abrar ka alƙi rayukan mu cikin mutanen kware jama'a ku lura da zaka duba alqur'ani tsakanin al-gafuru da gaffaru da zuma da fira inda duk wata kalma da Allah ke siffanta kansa da cewa mai karban gafara ne wallahi zaka samu ya kai sama da wuri 150
Allahu akbar
Allah ke gaya muku ni ne karban gafara gafurur rahim gaffaru zuma da fira
Allahu akbar
hada min lutfihi wa wasfihi subhanahu bil maghfira fi akthara min 150 marra fil qur'an Allah yake wa annabi Muhammad a suratul nisa'i wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله باب وانا من فوضى مكة تورو فاكي من تورو شندن أما سبيايا تورو أن نجد الله يا أيكوش دوني أن يا أيكوش ندن أما سكاء أما سكاء بإذن الله فبودا الله يبادا وانا إذن الله يكيو أن نبي محمد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسكم دا أكي متانا لوكا تنجا سكا سوشكا ونسو سكا أيكا تونزو نبي من جرما جاءوك دا أكي سنجو قولنكا فاستغفر الله سكا نمي غافر الله واستغفر لهم الرسول كما الذي يتيا سنيما غافر والله كوما يجرما ذنبه الله يتي لوجد الله توابا رحيما
والله
ذا فترى دا الله ليهوا كربان توبا كما ليهوا جيكا يجبا الله كفام غاية أقول كنا عليك مركو دا بقي نأتي جفاري وان دا جماعة سكي كسكوري تداما أنا ربكم نواء تنصر ba wai ka yawan kai istighfari da bakinka ne kadai ba istighfari din yana da gurare wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sharanta baya ga cewa yana da kyau ka yawan istighfari da bakinka sannan malaman sunna sun ce kada a samu wadannan gurare bakwai sun kubuce maka na farko lokacin da zaka kwanta bacci kaga lokacin da zaka kwanta bacci wallahi lokaci ne da kake ban kwana da duniya kai baka gane ba النوم خاتمة اليقظة في اليوم والليلة ده زالة كافن تابتشي درانة لكودة الدرانة تطولا كما تشي وربما كان خاتمة الحياة باب ما ماكي كشارة يوركة شينا يمي أقوي وانده كي ذرشي وا ده قبرشي من فركة وا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم
يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم ليطلع عدد مسمى ثم إلي مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون
وهو الذي يتوفاكم بالليل الله فشيك الكربارا يتنقوا أسكن دري هذا ما قلنا في تاكاري متواجي هو اللي يتنتابتي تبتا يا متو وزو الله يشي النوم أقل الموت حديثي صحيح بس لو متوى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الله يكي كربا رايكم في اسكن دري سنة الله هنا سنة أبين دكوك أي كتاوى درانا ثم يبعثكم فيه سنة الله يتادكو بايكم يبتل يداو درايكم كتن لن أجيكونكو لذا ليقضى أجل مسمى سبو دعا كاركري أبين ديرجي مكان أجلي وند الله يديبا مكا عند أنربو شا أجل عند ذاك أدولي أكم بكاربا إن فاكم تابشي بيا تادكي ثم يبعثكم ثم إليه مرجعكم سنن كتاني مكومر كذي تنا ننجا أبلا يوضا كوزي كافن تابتشي كوبا كافركا جيب كافن تا غاتا كافركا أفيرانا تدين أوفن تابا غا أفركا با إن شاء الله بدو كتير ثم إليه مرجعكم أقول بچين أرشي جماعة المسلمين يلا دكتو مغاية الله كتانو سيكا دي إيمان ثم ينبعكم بما كنتم تعملون سنن a ranar alkiyama Allah zai ba ku labarin abin da kuka aikata. Don haka yana da kyau duk da ilin da zaka kwanta bacci ka kwanta sanin babu mamaki ba wannan kwanciya da zaka yi ba za a tashi ba. Me yasa? Saboda Allah madaukaki dai ya faɗa bacci shi ma dangin mutuwa. Don haka yasa Annabi Muhammad yana bada wannan lokaci yana bashi muhimmanci wajen istighfar. Duba sahih al-Bukhari sahih Muslim hadithin Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karantar da sahabbai yana gaya musu saboda annabawa ba su bar mu haka nan ba su karantar da mu abin da zai zama alkhairi gare mu. Idza faja'a ahadukum duk ɗayan ku in ya tafi kwanciya ya riki wannan zikiri